Sashen Hausar Muryar Amurka kuka kamo kan mitoci 24.41 da kuma 60 haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a Jamhuriyar Nijar ta gidajen radio amfani da Saroniya da Fara'a da kuma FM Nomad ko kuma dai a kama shirye-shiryen namu koda yaushe ta hanyar sadarwar internet a doehausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da warhaka. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke muku marhaban lali a shirinmu na daren ranar Litini 25 ga watan Afrilu. Za ku ji cewa kwamandojin rundunar tsaron kasashe maabuta tafkin Chadi sun kai ziyara Jamhuriyar Nijar karkashin jagorancin Major General Lamidi Adeosun. Za kuma ku ji yadda ta kaya a taron zauren Lagos na jama'a da ministoci biyar, kuma kamar ko ni daren ranar Litini na Sokoto na tafa da labaran wasanni. Yanzu kan a sha labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. A yau Litinin, ƴan sandan Kenya sun harba yaji mai sa hawaye akan shugabannin yan adawa da magoya bayan su waɗanda suka yi tattaki zuwa ofishin hukumar zaben ƙasar da ke Nairobi suna neman da a soke hukumar. Wakilin muryar Amurka a Nairobi Muhammad Yusuf ya ce ƴan sandan kwantar da tarzoma sun yi ofishin hukumar zaben ƙawanya domin daƙile kusantarsa da masu zanga-zanga suka yi yunkurin yi. Cikin waɗanda aka raba bakonan tsohuwa a kansu har da tsohon Prime Minister ƙasar Raila Odinga. ‘Yan adawan takmaimai suna so ne mambobin hukumar su ajiye ayyukansu kafin zaben da za a yi shekara mai zuwa domin a ce wasu sun taimaka wa jam’iyyar mai mulki lashe zaben da aka yi a baya. Ɗan majalisa Opiyo Wandayi na ɓangaren ‘yan adawa na ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci tattakin da aka yi.
We have spoken time and again and said that the IBC has currently constituted.
Ya ce mun sha faɗa cewa al'ummar ƙasar Kenya sun yanke ƙauna da amincin da ke tsakaninsu da hukumar, saboda haka tunanin cewa hukumar ita za ta jagoranci muhimmin abu kamar zaɓe ba abu ne mai yiwuwa ba.
Kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ICC ta fara yin nazari kan wasu rahotannin zargin aikata laifukan kisa da azabtarwa da faɗi sanadiyar rikicin siyasar ƙasar Burundi. Wata sanarwa da babbar mai shigar da ƙara a kotun ta ICC Fatou Bensouda ta fitar ta nuna cewa dukkanin waɗannan laifukan sun shiga hurumin laifukan da kotun za ta iya bincika. Bensouda ta ce dalilin haka yasa ta yanke shawarar ƙaddamar da nazarin farko akan ƙasar ta Burundi. Irin wannan nazari baya nufin an ƙaddamar da bincike ba ne. Sai dai sharar fage ce ta yin dubin ko ya cancanta kotun ta fara binciken. Yanzu haka kotun ta ICC ta ce za ta tunkari gwamnatin ƙasar ta Burundi domin tattaunawa kan wannan lamarin. Yanzu dai gwamnatin ta Burundi bata ce ufun ba.
Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce nan da shekaru huɗu masu zuwa wasu ƙasashen Afirka za su kawar da cutar cizon sauro ko kuma malaria. Hukumar ta bayyana haka ne a wani rahoton da ta fitar a yau Litinin yayin da ake bikin ranar yin dubi kan cutar a duk faɗin duniya. Wani shiri da aka tsara domin yaƙi da cutar a tsakanin shekarun 2016 zuwa 30 wanda hukumar ta WHO ta amince da shi ya nuni da cewa akalla ƙasashe 10 ake sa ran za su kawar da cutar a duk faɗin duniya nan da shekara ta 2020. Sai dai hukumar ta WHO ta yi kiyasin cewa ƙasashe 21 ake sa ran za su kawar da cutar, wacce sauro ke haddasawa ciki har da wasu ƙasashen Afirka su shida. Ƙasashen da aka sa ran za su kawar da ƙarshen wato za su kawo ƙarshen cutar a Afirka nan da shekara ta 2020 sun hada da Algeria da Botswana da Cape Verde da Comoros da Afirka ta Kudu da kuma Swaziland.
To karfa a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa da muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Amurka ta yanke shawarar amincewa da wani matsayi na bayan fage a yunkurin sasanta rikicin Sudan ta Kudu da ake yi tsakanin gwamnatin ƙasar da 'yan tawaye bayan cikas da aka samu wajen kafa gwamnatin haɗaka a tsakanin ɓangarorin biyu. A ranar Asabar gwamnatin Sudan ta Kudu ta ki amincewa wani jirgi ɗauke da shugaban 'yan tawaye Riek Machar ya sauka a Juba babban birnin ƙasar. Bayan da Machar ya buƙaci shiga birnin da yawan dakaru da makaman da ba sa cikin matsayar da aka cimma a baya, a cewar kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kirby. Kebi ya kara da cewa lokaci yayi da bangarorin biyu za su kawar da duk wata matsala da za ta hana kafa gwamnatin hadakar ta yadda shugaban ƴan tawaye Riek Machar zai iya shiga babban birnin kasar Juba.
Hamshakin mai kudin nan na Amurka kuma na gaba-gaba a neman takarar shugabancin kasa a ƙarƙashin jam'iyyar Republican Donald Trump ya soki shirin haɗin kan da abokan hamayyarsa suka yi na dakile karɓo da yake samu, inda ya kwatanta lamarin a matsayin irin zakuwar da suka yi na ganin sun kassara shi. A jiya Lahadi, Senator Ted Cruz na jihar Texas da gwamnan Ohio wato John Kasich suka bayyana wani shirin haɗewa Trump don hana shi samun tikitin jam'iyya a taron gangamin da za a yi a watan Yuli. Kasich ya amince zai janye yakin neman zabansa a jihar Indiana, wanda za a yi zaben fidda gwani a ranar 3 ga watan Mayu, domin baiwa Cruz damar samun mafi yawan wakilan jihar a maimakon Trump. Shi kuwa a nashi bangaren, Cruz zai dakatar da yakin neman zabansa a wasu jihohi da ke yammacin Amurka, domin baiwa Kasich damar samun mafi yawan wakilai sama da Trump.
To, labaran duniya aka saurara daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kamar yadda kuka ji, rundunar tsaron ƙasashe ma'abuta tafkin Chadi da ke gwagwarmaya da 'yan Boko Haram ta ziyarci jamhuriyar Nijar ƙarƙashin jagorancin Major General Lamidi Adeoshin, inda rundunar ta zayyana nasarorin da ta samu tare da irin ƙalubalolin da take fuskanta, ciki har da na rashin cika alkawarin da wasu ƙasashe suka yi. Ga dai wakilin mu a Yamai, Sule Mumuni Barma, da cikakken rahoton.
Makasudin ziyarar ta Major General Lamidi Adeoshin da makardabansa shine su yi wa babban komandan rundunar mayakan Nijar General Seni Garba bayani a game da inda aka kwana dangane da ayyukan rundunar kasashen yankin tafkin Chadi mai alhakin murkushe kungiyar Boko Haram, kamar yadda jami'in hulɗa da jama'a Colonel Muhammad Dole ya bayyana a taron manema labarai na haɗin gwiwa da suka kira.
General Lamidi Adeoshin ya sha kai irin waɗannan ziyararruka a kasashen da sun ka hada wannan rundunar. Wannan kasar Nijar ita ce ta ƙarshe, so wanda shi ne ya samu dama kuma ya zo ya sadu da hafsan hafsoshin ƙasar Nijar domin ya masa bayani irin ayyukan da ita rundunar tsaro ta tafkin Chadi take ciki. Wato kamar irin su rangadi da kuma kai farmaki. Shekarun baya waɗannan 'yan ta'adda sun kama garuruwa da ƙauyuka da yawa da dama, har da ma barikokin sojoji, amma yanzu maganar dan da nake da kai babu wani bariki ko wani ƙauye da yake ƙarƙashin su. So wannan muna iya cewa lallai an samu ci gaba ƙwarin gaske.
Sai dai a cewar komandan wannan runduna General Lamidi Adeoshin, ayyukan rundunar na fuskantar kalubalen da ya shafi maganar kayan aiki sakamakon rashin cika alkawali daga wasu kasashen da kungiyar tarayyar Afirka ta tuntuɓa domin su bada gudunmuwa a yayin taron da aka gudanar a kwanaki a birnin Addis Ababa na kasar Habasha. Amma kuma ya ce za su ci gaba da ayyukan tabbatar da tsaro a yankin na tafkin Chadi da ɗan kaɗan ɗin da kasashen da ke cikin wannan yaƙi ke bayarwa.
From strategic partners, international donors.
Rundunar tsaron ta yankin tafkin Chadi ta bayyana cewa tana sa ran ceto dukkan mutanen da ke hannun kungiyar Boko Haram nan da ɗan lokaci kaɗan.
Akwai mata da ƙananan yara da yawa hannun waɗannan 'yan ta'adda. Kuma iyakaci muna ta ƙoƙari mu ga cewa mun ceto waɗannan mutanen tare da su 'yan matan Chibok.
Askarawan na rundunar haɗin gwiwar ƙasashen da suka haɗa da Najeriya, Nijar, Kamarun, Chad da Jamhuriyar Benin sun buƙaci haɗin kan al'umma wajen ba su bayanan da za su taimaka a murƙushe masu tada ƙayar baya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Nijar.
A gaida Barma. Daga jamhuriyar Nijar kuma sai Najeriya, inda aka gudanar da taron zauren Lagos tsakanin ministoci biyar na gwamnatin tarayyar Najeriya da rukunonin al'ummar Lagos. Ga wakilin mu a Ikon Babangida Jibrin da cikakken rahoto.
And one of the things that we're working very feverishly about is to select only truckers who can install trackers in their system and be able to monitor that. That is ongoing.
Minister Man Peter Dr. Ebe Kachuku kenan ke jawabi ga daruruwan wasu mutane da suka hallara a birnin Lagos domin jin bayanai daga wakilan gwamnatin tarayyar Najeriya game da ziyarar da shugaban ƙasa tare da togansa suka kai ƙasar Sin ko China a kwanakin baya, da kuma alfanun da za a samu a Najeriya. Ministan dai ya yi amfani da wannan dama wajen shaidawa 'yan Najeriya dalilan da ya sa matsalar man fetur batun rikici yakicinyewa inda ya dora alhakin hakan akan masu iwa Najeriya zagon kasa. Yace yanzu haka ma dai gwamnatin tarayyar Najeriya ta yanke shawara amfani ne kawai da motocin da kuma fetur masu dauke da na'urorin zamani da zai ringa nuna zirga-zirgan irin waɗannan motoci domin kaucewa amfani da motocin da ake yi domin karkatar da irin waɗannan man fetur da ake samu daga matatun man fetur zuwa wasu kasashe da ake makwabtaka da su. Har ila yau ministan ya bayyana cewa an kammala gyara matatun man fetur na Fatakwal da kuma Wari a yanda za su fara aiki nan take, a yanda kuma ake sa ran kammala gyara matatun man fetur na Kaduna wanda shi ma zai fara aiki a ƙarshen watan nan da muke ciki. Tunda farko dai a cewar ministan yaɗa labaran Najeriya Alhaji Lai Muhammad, wannan ne karon farko da wata gwamnati a Najeriya ta shirye irin wannan ganawa na keke da keke da jama'ar da suka zabe ta domin yi musu bayani dalla-dalla game da irin matsalolin da ake fuskanta da kuma shirye-shiryen da gwamnatin ke yi na magance irin waɗannan matsaloli. Alhaji Bello Kankarofi babban darakta ne a hukumar da ke sa ido akan tallace-tallace a kafofin sadarwa a Najeriya, kuma ya yi mini ƙarin haske game da wannan taro na zauren Lagos da aka gudanar.
Makasudin wannan taro saboda abewa mutane dama su saurari jawabai daga ministoci da kuma ma'aikatan wakilan gwamnati. Wannan ya bada dama ga kungiyoyi masu zaman kansu da kuma wanda suke ganin dama kamar gwamnati musu nisa, ƴan makaranta, direbobi, gasnan dai barkatai. A gaiwa an ba su dama su yi tambaye-tambaye ga ministocin da kuke ganin ruhin tattalin ƙasa ke hannunsu.
Wasu daga cikin halarta wannan taro suka buƙaci a bayyana sunayen jama'ar da suka wawar dukiyoyin 'yan Najeriya a kafofin da labaran Najeriya, kamar da wannan malami yake cewa.
Names of people who have stolen our money. I ask them, when are we going to have the list?
Dole ne gwamnati ta bayyana sunayen waɗanda suka wawar dukiyar 'yan Najeriya, ko da kuwa haka zai ɗauki gwamnati ta dinga gabatar da wannan suna ɗaya bayan ɗaya domin 'yan Najeriya su san su, domin a nan gaba ba za a sake amincewa da su ba bayan kuma an hukunta su. Babangida Jibrin, murya Amurka daga Lagos.
To gaida Babangida, yanzu kun bari mu koma gefe guda na Sokoto ya gabatar mana da shiri na gaba.
Daga Washington DC. Sashen Hausa na murya Amurka ke gabatar muku labaran wasanni.
To a cikin wannan shiri na wannan Litinin za a ji cewa an yi waje road da Jamhuriyar Niger fa.
Wanda yi watan 18 da wanda ya kwana 40 kankinin ba dai ba ne, da ya kwana 40 wani ba bai san wani ba, wani ba su gane shi ba.
Kusoshin ƙwallo a Najeriya sun ce ai ba wani abin jin kunya ga katarar Najeriya na ta shiga gasar cin kofin Afirka.
A tarihin Nation Cup da aka fara a Afirka, ita sun yi kowace ƙasa ce shi, amma sun jera gasa uku jere waɗanda ba su samu halarta ba.
Daga nahiyar Turai kuma,
a yau za mu soma ne da ƙasar Faransa.
'Yan wasan tauri kuma sun baje kolinsu sosai a ƙasar Yarbawa.
Ban tsoron rigima kowace iri, ni haka nake ban waje haka ba, ni na cikin mutum ko fata.
Jama'a barkanku da wannan lokaci da sadar mu da kowa na sabon shiri na labaran wasanni. Ba za mu bata lokaci ba kai tsaye, za mu je Jamhuriyar Nijar inda labarin ba daɗi.
Shekara ta 2016 ta kasance wa Jamhuriyar Nijar a fannin ƙwallon ƙafa bakar shekara, tunda babbar ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar cewa da Mena National ta kasa kan labari a rukuninta na neman shiga kofin nahiyar Afirka na ƙwallon ƙafa da sai wakana ƙasar Gabon a shekara ta 2017, kuma sai gashi kamar faduwar daki a ranar Asabar ta gabata. Matasa 'yan ƙasa da shekaru 20 na ƙasar sun kasa tabuka abin kirki gaban takwarorinsu na ƙasar Tunisia a Stade Municipal na babban birnin Yamai, wanda ya cika makil da 'yan Nijar da suka zo goyon bayan 'yan uwarsu, inda aka tashi ɗaya da ɗaya bayan 'yan Tunisia makonni biyu da suka gabata ta sun shahike Jamhuriyar Nijar din da ci uku da nema. Abinda ya sa coach mai cewa rashin kimci a kan lokaci shine ke jawo kasar ta Nijar wannan koma baya.
Su ne shekin kowa yana prepareking kade ke shi da luwan suka shirya yaran ka almost dizimo da farawa sun ga kin Allah ya kurusuma sun gane shi ne kowa san poson ji kowa to mun gona mun vraiment duka san ta karanta jur ne za kai tunda wasu duka ekip daban-daban ne a kiro su karanta jur ko vraiment sai zivizan a ce ekip kuma kamar
ta kai gaci yake ta eh ta kai inda yake so wanda yi wata 18 da wanda yi kwana 40 kanke nan ba dai wani dai kwana 40 wani ba bai san wani ba wani ba su gane shi ba su ko wanda shekara ko wata 18 shekara ba da rabi kowa san sunan kowa kowa san kowa kuma kowa ka san ko san kowa ka san wanda yake so ka san wanda ba ka so su ko kwana 40 kaka akwai cika su ne shi ne matsalar mu kawai
idan muka leka kuwa a rukuni na biyu na neman kai ga division 1 ko wasannin kwallon kafa league an ta janguriyar Nijar a bangaren jihar Tawa kungiyar ISBK ta birnin Kwanne wadda ta taba zama a rukuni na dai na kwallon kafa na kasar ta je har birnin Tawa ta yi dai da dai da dan gurmu football club na birnin Tawa din kuma shugaban kungiyar ta ISBK ta birnin Kwanne Papa Idris Kado na cewa fa sun yi abin azuwa gani
kowa san dan gurmu jihar Tawa equipe ce da ta rike ma Premier Division kuma tana dai daga cikin equipe masu karhi na jihar Tawa dan pulkin da muke ciki pul A akwai ekip kamar uku masu karhi a ISBK da GSA da dan gurmu to kamar ekipkin da muka saba gamuwa da su ne demi final ko final yanzu Allah ya samu cikin pul guda da su matchin da akai Tawa jiya ya kare match nil mu dai ga ganin mu ya kamata a jinjina ma yan balan nan saboda sun yi ba da kokari jan kokari kwarai game da balan nan da suka tai
ita dai ISBK ta birnin Kwanni tana fafatawa ne a neman kai ga wasanni na kasa na hawa rukuni na dai na wasannin kwallon kafa na janguriyar Nijar a rukunin da ke kumshe da Aminci Football Club ta Tawa sai Kwasam ta Tawa da dan gurmu Football Club ta Tawa sai Ilela Umani da ita a ISBK din ta birnin Kwanni Haruna mamman bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a janguriyar Nijar
to a gaishe ka Haruna Allah ya kiyaye gaba to bari mu je makwabciyar Niger din wato Nigeria inda har yanzu akwai ɗan Nigeria da dama da ran su yake a baci saboda cewa Nigeria a karo na biyu ta kasa ta je gasar nan ta cin kofin kalubalen kan da kowa ke sai ce Africa wato Nations Cup to amma hirar da nayi da shi shugaban hukumar kwallon kafa ta jihar Zamfara Ibrahim Musa Gusau kuma ɗaya daga cikin kososhin ita hukumar kwallon kafa ta Nigeria din yace ai ba wani abun kunya kuma bai kamata a ce cikin Najeriya saboda ta kasa zuwa wannan wasa har so biyu ba domin ai ba ita ce ta farko ba
ai da masu wayannan mutane suna ta diban irin wayannan matsaloli su haru ne domin su zo su dawo ta dangin sa da kina saboda haka babu irin hanyoyin da ba su yi ba domin ganin cewa mun kasa samun wannan nasara amma mu dai mun riga mun san cewa nasara Allah ke da ita kuma sannan ba wai qualifying din Super Eagles ba a Nation Cup ai wannan ba wani da a ce wani abunin da aka fara ido da suka ci Nation Cup so bakwai a tarihin Nation Cup da aka fara a Africa ido sun yi kowace kasa ci shi amma sun jera gasa uku jere wanda ba su samu halarta ba sai ba da muke tsara insha Allah wakili za su yi baki saboda haka amma kuma a Najeriya kuma shekara ɗaya da muka yi da wata shida ko huka nawa muka ci mun ci kohin yan shekara 20 na maza mun ci kohin duniya mun ci kohin mata na yan shekara na Super Falcons cikin mata shekara ɗaya da wata hudu to amma har ga wasu kasashe nan in ka diba irin South Africa irin abubuwan da aka gare su a ƙasa na al'amuran wasan kwallon kafa a South Africa mafi yawanci su babu su a Najeriya amma shekara nawa rabon da kaji an ce koda kohin Africa ne koda na 'yan shekara 17 ne South Africa ta ci amma an ba suna zaune lafiya suna gudanar da tsarin harkar kwallon su kamar yadda ya kamata amma mu saboda ana yawan sa shedana ga al'amura mutane suna bin wasu hanyoyi ma don ganin cewa ba a samu nasara ba don su yi wani da rashin nasarar su suna kawo wasu tuntunu to amma mu duk wannan bai dame mu ba kamar yadda faɗa maka har yanzu shugabancin mu yana nan kuma nan muna gudanar da ayyukan mu kamar da tsarin doka ta tanada kuma insha Allah mun sani gwamnatin da ke gudana take ci yanzu ba gwamnati bace wadda ke dauka irin wannan abubuwa na rashin mutunci da rashin bin doka kuma mun tabbatar da cewa insha Allah za a yi maganar wannan matsalolin
Alhaji Ibrahim Musa Gusau kenan daya daga cikin kusoshin hukumar kwallon kafa ta Najeriya shugaban reshen hukumar kwallon a jihar Zamfara kuma shugabannin kungiyoyin kwallon kafa na Najeriya to za mu sake koma Najeriya nan gaba kada amma sai bayan mun gama jin abin da ya faru a ƙarshen mako a nahiyar Turai ina za mu soma ne
a yau za mu soma ne da kasar Faransa inda kungiyar kwallon kafa ta PSG ta sami lashe gasar League 1 ta kasar bayan da ƙarshen makon nan ta doke Lille da ci 2-1 wasan ƙarshe ta gasar Angel Di Maria ne da ya jefa kwallon da ta baiwa PSG din nasara a wasan da PSG din ta buga da ƴan wasa 10 kuma wannan ne karo na uku da take lashe kofin wannan nasarar kuma na nuna alamun kudurin kungiyar na wawushe dukkan gasannin cikin gida na kasar bayan da Tunis ta daga kofin gasar Trophy de Champions tare kuma da kudurin lashe kofin Coupe de France wanda za a fafata wasan ƙarshe a ranar 21 ga watan Mayu A kasar Spain kuma Barcelona ta lallasa Sporting da ci 6 da nema, lamarin da ya sake maida ta saman teburin gasar La Liga bayan da a ranar Asabar Atletico Madrid da Real Madrid sun haye ta sakamakon nasarar da suka yi a wasannin su daban-daban. Atletico dai ta doke Malaga ne da ci 1 da nema, yayin da Real Madrid kuma ta bi Rayo Vallecano har gida ta doke ta da ci 3 da 2, lamarin da ya kara zafafa takarar lashe kofin gasar ta La Liga, domin ko bambancin yawan kwallaye ne kawai ya rarrabe tsakanin Barcelona da Atletico masu maki 82, yayin da kuma maki 1 ne tal tsakanin su da Real Madrid da ke dafa musu baya, yayin da ya rage musu saura wasanni 3-3 kacal. A kasar Jamus kuma nasara 1 kacal Bayern Munich take bukata domin samun tabbacin lashe gasar Bundesliga ta kasar, bayan da makon nan ta yi galaba akan Hertha Berlin da ci 2 da nema. A daidai lokacin da ya rage musu wasanni 7 a kammala gasar, Bayern Munich tana kan tebur ne da maki 81 tare da tazarar maki 7 tsakaninta da Dortmund, wacce ita ma nasara ta yi a wannan makon akan Stuttgart da ci 3 da nema. A Ingila kuma dan wasan gaba na kungiyar Leicester da yanzu haka ke jagorancin teburin gasar Premier, Riyad Mahrez ya lashe lambar yabo ta gwarzon shekara ta hukumar kwararrun ƴan kwallo. Mahrez ya sami nasarar zura kwallaye 17, ya taimaka aka zura 11 a cikin wasanni 34 na league a bana, lamarin da ya taimaka wa club dinsa na Leicester kama turbar lashe gasar. Dan wasan gaba na Tottenham Dele Alli shine ya sami kyautar matashin dan wasa, yayin da yar wasan Manchester City Easy Christiansen ita ce ta lashe lambar yabon ta kwararrun ƴan wasa mata. A bangare daya kuma alamu na nuna cewa dan wasan Manchester City Yaya Toure ba zai sami buga wasan farko ba na kusa da na karshe na gasar zakarun Turai da club dinsa zai fafata da Real Madrid ba a gobe Talata sakamakon rauni da yake fama da shi a kafarsa. Toure dai ya sami raunin ne a ranar Asabar da ta gabata sa'adda kungiyarsa ta doke Stoke City da ci 4 da nema, duk da yake dai ba a canja shi ba a wasan saboda karewar damar canjin ƴan wasa. To sai dai captain din kungiyar Vincent Company wanda shi ma rauni ya sa sau 20 ne kacal ya buga wa kungiyarsa wasa a wannan kakar wasannin, ya ce a yanzu kam ya warke sarai. Real Madrid dai za ta saka dukkan ƴan wasanta a wannan Papa Tower duk da raunin da wasunsu suke fama da shi. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Kwa gaishe kamar talam, to bari mu kammala da didimar da ƴan taure suka yi a ƙasar Yarbawa.
A sakamakon nada Alhaji Abdullahi Bagobiri sabon sarkin Hausawan Ore, an yi gagarumin wasar tauri don nuna jin daɗi da murnar nadin.
Ina sunanka?
Sunana ya Umar Haukaci.
Me yasa ka to wannan gari Orikana wasa tauri?
Wallahi dan in zo in bada baiti akan wannan al'amari da ya samu, dan ina farin ciki da wannan mulki da wannan bawan Allah aka bashi.
Baka jin tsoron sanda ko adda?
Ai na saba da ita gada ne gurin ubana. Harkar tauri gada ne ko dare ko rana ko gida ko daji, ban tsoron rigima kowace iri.
Ni haka ne kiban waje haka ma. Ni na cikin mutum ko fata. Ni ba samu tuni tabarkar ba daidai ba. Ni ba haka sai na ga tunin da Allah san.
Na Maduga kai ma me yasa baka yi wasan tauri a Arewa baka zo nan garin Ore na jihar Ondo kana wasa?
Na Arewa na yin wasan tauri ni gashi nan juna na Maduga
ta ba zuwa daji wurin wasan tauri?
Ta ba zuwa daji wasan tauri
da wani daji da wani daji ka ta zuwa?
Kenan da dajin Ore Ondo Akure Shagamu garejin Ole da bayan da ban taka ba.
Sarikin kana mabiya da nan da uban gaga tilar ma hakuri ba yaro ba sai yaro ba ne shi sai ya da huta ya kangale dan neman wa karam maza da maza ba dadi ba.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Kwa gaishe ka Hassan, san da aiki. To jama'a, abin da ya sauka shirin labaran wasannin wannan litinin kenan, sai wutan Allah ya samu ganta. A madadin wakilanmu na yau, Haruna daga Niger, Murtala daga Sokoto, Hassan daga ƙasar Yarbawa, Aliyu Mustafan Sokoto ne a Washington.
Yanzu kuma sai sharhi muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Amurka za ta aika da taimakon agajin gaggawa da ake bukata a mayar da martani ga rikicin kasar Yemen, kasar da ke fama da talauci da karancin abinci a gabas tsakiya. Tun shekarar 1990, lokacin da arewaci da kudancin kasar ta Yemen suka haɗe suka zama jamhuriyar Yemen, kasar ta yi fama da tashe-tashen hankula da yankin basasa na lokaci mai tsawo ciki har da tawaye da aka yi a shekarar 2011 wanda wani bangare ne na juyin-juya halin kasashen Larabawa. Rikicin soji na baya-bayan nan a kasar ya fara ne a cikin watan Maris na shekarar da ta gabata a yayin da ƴan kabilar Houthis suka kwace wani babban yankin kasar wanda hakan ya tilastawa zababban shugaban kasar Abed Mansur Hadi arcewa daga kasar. Shugaba Hadi ya buƙaci sojojin haɗin gwiwa da sojin ƙasar Saudiya ke jagoranta inda suka fara kai hari ta sama akan dakarun Houthis. Tun daga lokacin, jama'ar Yemen miliyan 2.8 ne suka rasa mahallansu, sama da miliyan 20 kuma na buƙatar kariya da taimakon agajin gaggawa da kuma aƙalla miliyan 6 da ke buƙatar taimakon abinci domin ceto rayukansu. A cewar asusun kai ɗaukin gaggawar ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya, a sakamakon tashe-tashen hankula da kuntatawa wajen shigar da kaya ƙasar ya katsa safurin isasshen abinci da man fetur wanda ya yi wa ayyukan yau da kullum karan tsaye. Alal misali, rahotanni daga asibitoci sun ce akwai rashin wadatar kayan aiki da ma'aikata. Dalilin haka ne hukumar kula da lafiyar ƙananan yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta kesa cewa a shekarar da ta gabata kusan yara 10,000 ne ƴan ƙasa da shekaru 5 suka rasa rayukansu a sakamakon cututtukan da za a iya magancewa irin su amai da gudawa da pneumonia, wanda adadin ya kai ga yara 50,000 da ke rasuwa a Yemen cikin kowace shekara. Tabbas ƙasa ce da yara suka fi ji a jika. Kusan yaran ƙasar Yemen miliyan 10 ne a yanzu haka ke buƙatar taimakon gaggawa, sa'annan wasu miliyan 2 kuma ke cikin hatsarin kamuwa da cutar amai da gudawa da kuma wasu 320,000 da ke fama da matsalar rashin abinci mai gina jiki. A farkon watan Afrilu, Amurka ta ba da sanarwar ba da kuɗi dala Amurka miliyan 139 na ba da tallafin gaggawa domin taimaka waɗanda abin ya shafa a Yemen da kuma faɗin yankin a sakamakon tashe-tashen hankula. Wannan ya haɗa da kayan abinci tan 122,000 tare da magunguna da ayyukan ba da abinci mai gina jiki da matsugunai da samar da ruwan sha mai tsafta. Amurka ta shirya ayyukan kai ɗaukin gaggawa akan rikicin da ake a Yemen duk da hatsari da rashin tsaron da ke wurin. Amurka na kira ga ɗaukacin ƙawayenta da abokan hulɗarta a faɗin duniya da su biyo ta wajen kai wa Yemen taimako a lokacin da ƙasar take cikin buƙata. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka ne.
To a gaishe ka, yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice.
To a yau Litinin ƴan sandan Kenya sun harba yaji mai sa hawaye akan shugabannin ƴan adawa da magoya bayansu waɗanda suka yi tattaki zuwa ofishin hukumar zaben ƙasar da ke Nairobi suna neman da a soke hukumar. Wakilin muryar Amurka a Nairobi Muhammad Yusuf ya ce ƴan sandan kwantar da tarzoma sun yi wa ofishin hukumar zaben ƙawanya domin daƙile kusantarsa da masu zanga-zanga suka yi na wato yunkurin yi. Kotun hukunta manyan laifuka ta ICC ta fara yin nazari kan wasu rahotannin zargin aikata laifukan kisa da azabtarwa da fyaɗe sanadiyar rikicin siyasar ƙasar Burundi. Wata sanarwa da babbar mai shigar da ƙara a kotun ta ICC Fatu Binsu da ta fitar ta nuna cewa dukkanin waɗannan laifuka sun shiga hurumin laifukan da kotun za ta iya bincike a kai. Hukumar lafiya ta duniya da WHO ta ce nan da shekaru huɗu masu zuwa wasu ƙasashen Afirka za su kawar da cutar cizon sauro ko kuma malaria. Hukumar ta bayyana haka ne a wani rahoton da ta fitar a yau Litinin yayin da ake bikin ranar yin dubi kan cutar a duk faɗin duniya. Wannan shiri da aka tsara domin yaƙi da cutar a tsakanin shekarun 2016 zuwa 2030 wanda hukumar ta WHO ta amince da shi ya nuni da cewa aƙalla ƙasashe 10 ake sa ran za su kawar da cutar a duk faɗin duniya nan da shekara ta 2020. Amurka ta yanke shawarar karɓar wani matsayi na bayan fage a yunkurin sasanta rikicin Sudan ta Kudu da ake yi tsakanin gwamnatin ƙasar da 'yan tawaye.
To masu saurare, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu, sai kuma can da safe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya tani gabatar da shirin, da Julie Lesser Creation wacce ta haɗa mana sautin da injiniyanmu na wannan lokacin, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC, ke muku fatan alheri sai kuma gobe idan mai duka ya kai.